المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منايما الله وديا تبارك وتعالى لإنسائك دعوة دفوانا درسينا تفسير القرآن بجربة منا تكين سورة المؤمنون ومنا كان آية فرقه yau ana uku ne ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 muna cikin wato sifar mu'minai je mun yi maganganu waɗanda suke da kamar ba da tsoro karshe dai abinda muka rufe da shi shine kawai kowane daya daga cikin mu yayi ta tuba domin idan ka kiyasta abubuwan da kake ba mu ubangiji da abubuwan da ubangiji shi kuma ya baka na lokuta to sai kaga lokutanka da ba na zuwa masallaci ba ko sallah su suka fi yawa a rayuwa sannan ita kanta kuma sallar an saka mata wasu sharuɗa wanda ba kowa yake iya cika waɗannan sharuɗin ba inama kawai kowa ya cika da tuba kuma neman yafiya a wajen Ubangiji. Yadda muka ba da lissafi cewa muna da awowi 24 ne a wuni da kwana nan kuma muka ga sallolinmu guda 5 minti 50 suke ɗauka wanda wasu ma ba sa ɗaukar haka idan ka kalli wannan za ka ga cewa kamar kenan a sauran rayuwa kana da minti awa 23 da minti 10 kuma wannan ibadar sallar ita ce a azamul ibada ta fi kowace girma kuma ita ne take da ƙarancin lokaci a cikin awoyin da aka baka a wuni da kwana sannan ita ne kuma shaidan ya fi kawo maka tunani a cikinta har wani ma daga cikin magabata yana cewa idan ka nemi kayanka a ɗaki ka rasa a inan ka ajiye shi to kai a lura ka fara sallah shaidan zai tuno maka inda ka ajiye kuma za ka ga kusan kamar hakan ɗin ne domin wasu abubuwan ba ka iya tuno sai ka shiga sallah sai kawai sai shaidan ya zo ya tuna maka in ka nemi kayanka ka rasa to kai a lura ka fara nafila ka gani shaidan sai ya zo ya tuna maka ya ce ai kayan nan a wuri kaza ne sai ka ji kamar ka bar sallar ka tafi. To wannan shi ne aduwun maƙiyi kenan maƙiyi kuma na haƙiƙa Allah haka ya naɗa shi. Abinda za mu yi shi ne mu cika da yawan tuba kuma Allah ya karɓi ibadar kada ka ci sallah ka ji kamar ka gama ma Allah cewa to ga sallar nan nayi ai shi kenan a'a bayan kayi ka roƙi Allah ya tuba kuma ya karɓa maka Allah ya karɓa mana kuma ya tsare mu da fisga irin ta shaidan Allah ya karɓa mu da shi mun kai ƙarin sa dazunnan wajen Ubangiji a addu'o'in mu cikin huduba shaidan yana kallon mu ba ma ganin sa shi kuma Allah yana kallon shaidan ta inda shaidan baya iya ganin Allah dan haka muka nemi taimakon Ubangiji ya raba mu da kaidinsa da makircinsa Allah ka tsare mu. To kafin mu ci gaba akwai mun yi roƙo akan cewa a sassauta dokar mashin to kuma ina ga da gwamnan da commissioner of police din duk sun ji roƙo an kuma sassauta haka dai na samu labari yanzu har zuwa 11 dare ne. To madama mun fa gaya maka, muka ce in har Allah ya sa an karba an sassauta, to kai kuma kai kokari ka bi duka. Domin kenan yanzu bayan 11 idan suka kusata a kanka, to wallahi tallahi ba za ka ji daɗi ba. Ina gaya maka ne za su haɗa da waɗancan awoyin da aka baka da kuma wanda kake ta dokar, za ka su haɗa gaba ɗaya. Na ga idan ka fara shan duka to ba ruwa na. Amma dai a wannan muna yi godiya mu shi gwamna da kuma commissioner of police da suka gani ya kamata su tausaya wa mutane. Kuma a cikin sanarwar da na gani cewa bayan azumin nan ya wuce dokar za ta koma inda take da. Wannan ne yanzu mu ma mun ci albarkacin Ramadan. Yanzu idan an ɗaure shedanu to mu kuma an sake mu. Saboda haka sai a yi ƙoƙari a bi doka. Allah ya saka da alheri. Sauraro ko ɗaya da muka yi ba mu ji labari ba shi ne na water board. Su ba mu ji labari ba, amma har yanzu muna nan a kan bakanmu. Kuma a rinka haƙuri da mu, saboda gaskiya mu ne muke ta jin koke-koken mutane. Wataƙila wanda yake jagoranci a wannan hukumar ko gwamnati ta ga cewa kamar mun matsa. Kuma yadda ake matsa mana ba isa a matsa ma gwamna ba. Kuma yadda ake ganin mu ko akan hanya, ko wani yana da namban kama kawai ya tura ya ce ka yi kaza. So wataƙila ba za a yi ma gwamna haka ba. Kuma yadda muke jibintan mutane, gwamnati ba ta abin nan. Saboda yanzu idan kana son wato ka ga gwamna ko ka ga wannan shi sarkin ruwa din. Sarkin ruwa ne za a ce ko tunda wanda yake heading a gurin ai shi da sarkin ruwa ko? In kana son ka gan shi wani aiki ne. Amma mu ma al'umma tana damunmu ne kuma take kawo buƙatun a yi roƙo. Idan za a ga mun matsa ne to sai a ɗauka cewa al'umma ce ta matsa. Kuma in za a ji haushin mu to ya kamata a ji haushin al'ummar gaba ɗaya, don muna yaƙi ne bisa al'umma ba kanmu ba ne. Duk da cewa dai shekarar jiya na sha tsadar ruwa don ba abun sauƙi ba, ba maganar shi ya sa ba ne. Ka gaya ma kai kuma ka yi ma kanka adalci. Mutum ne ya rubuto, kana gani aka rubuto takarda ko? Ba fa ni na rubuta ba. Yanzu ka ga ma laifin so kake ka ɗora mun shi. Wato ba ma mutane ne suke son ruwan ba. To shi kenan, bari mai kira a riƙe ruwan. To saboda haka harka ce ta al'umma. Ai ba ni kaɗai nake shan tsadar ruwan ba. Kuma wataƙila na fi wani ƙarfi. Yadda wani ba shi da shi ba yadda ya iya. Wataƙila ni ina da yadda zan yi da yi na yi. Shi ya sa idan na zo ina roƙon to waɗanda suke da rauni ya kamata ka duba. Ba wai kullum don kana da yadda kake ba ka dawo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba. Yana tausaya ma na ƙasa. Saboda ko jiya da daddare bayan mun tashi daga tafsiri a fada, na ga wasu suna ta yawo da bokitaye. Ka ga ruwan ake nema. Ka ga in akwai yadda za a yi a ba su ruwan nan to a yi. Mu dai roƙo muke. Wannan kenan. Kuma a ƙarshe na ce a wancan karon ma na ce wasu mutane su biya kuɗin ruwa ko? Har wani ya ce mun to ai ba a ba su ruwa balle su biya nake. To ai dama yarjejeniyar ba ta ce kullum sai an baka bane kuma ka saka kanka. Kamar wutar lantarki ne ko? Ka yi yarjejeniya za ka biya su. Saboda haka sai ka biya su. Kai ka cika mizaninka da sikelinka, su kuma in ba su cika ba to ya rage nasu, Allah ya tambaya ko? Amma dai kai abinda za ka yi ka yi ƙoƙari ka sauke naka wato nauyin. dan haka a biya kudin ruwa ko a biya kuma kudin wuta ko waɗannan kalmomin su na ƙarshen ba ka son su sai dai a kawo maka ruwa kawai ba za ka biya ba ai ba zai yi yawa sannan kuma muna sanar da mutane cewa director da Sunna TV ya turo mana da sako ya ce zai fara saka wannan karatu a 15 ga watan Ramadan bayan zuwa ko za ka ga laifinsa ha to nawa ka bashi da za ka ga laifinsa kuma ka san dai watakila da mai ake amfani ko kuma ban bayar ba saboda haka ma ya cancanci a yi masa addu'a ne kuma ya cancanci a yaba masa ya cancanci ita tashar a yaba mata tunda ba wanda ya bada kokobo ko gana da magana a wani ya ji an ce 15 sai ya ɗauka kamar wai to me ya ci sauran 15 ɗin to me ya kawo su 15 ɗin ba abin da ya kawo su yawa kuma farashinsu kun san miliyan 5 ne ina jin har da 500 ko miliyan 5 ne to kun ga kenan mu yanzu idan an saka na kwana 15 to miliyan nawa kenan 2,500 to ba wanda ya bada kokobo a nan wajen kun san ku sun cancanci a gode musu ko to idan kuma wani yana ganin zai kawo kuɗi a ba ma tashar saboda tana yaɗa addini ba ma dan wannan karatun ba ka saka kuɗi saboda tashar ta ci gaba idan kun lura Sunna TV suna mana kara ni dai kusan alfarma suke yi ina ganin karatunmu na fara kyauta suke saka shekara guda hudubobi da muke yi a nan kyauta suke sakawa shekara guda ba wanda yake ba su koko to amma ina za mu samu wani mai kuɗi kawai ya zuba musu jari babu in ka ce za a samu insha Allah ne garanti to ka kawo kuɗi kawo kuɗi ya tura musu yanzu ga yusha wannan sai ba da account to muna godiya darakta da Sunna TV Allah ya saka da alheri duk da cewa ba mu san tayan ba amma dai 15 ga wata ya ce saboda abun ya cin kushe musu ina ganin tayan ɗin ya zama babu tayan to waɗannan kenan su ne roko da kuma fatan alheri da muka yi za mu ci gaba insha Allah akan ayar da muke kai halin zai karanta mana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الله تبارك وتعالى ya bude surar kamar yadda muka ambata da qad aflahal mu'minun wato mu'minai sun rabauta muka fara bayyana sifofi da mu'minai ajiya zamu karisa wasu sifofi da mu'minai akhlaqiyya wato sifar mu'minai a dabi'ance jiya mun farfadi wasu abubuwa akan sifar mu'mini dangane da alaƙarsa da Ubangiji wajen tsayar da sallah da kuma kiyaye ta. Malai ya ce daga cikin sifofin mu'mini akhlaqiyya. Wannan darasin yana da muhimmanci ƙwarai saboda a yanzu abin da muka rasa yawanci a cikin al'umma da ake fama da shi na a ce babu tarbiyya. Ɗabi'a ce ta lalace. Dabi'ar mu ita ce ta lalace shi ne ya sa kake garin abubuwa kuma suke ta lalacewa. Wani mai magana yana cewa su fa mutane ɗabi'unsu su ne mutanen. Idan ɗabi'un suka tafi to su ma babu su. To sai akwai ba rayuwa kamar ta dabbobi. Shi yasa ba manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama bu'istu ana li utammima makarim al-akhlaq dan aiko ni ne domin in gyara in cika dabi'u su zamanto kyawawa kamar wannan shine purpose na aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne ya gyara dabi'a ya mayar da mutane kan hali na gari shi yasa Allah ya bada lada masu yawan gaske yani waye ke ga mai dawasa to shi yasa Allah tabaaraka wataala da mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maganganu akan nauyin kyawun dabi'u a ran amizani yana cewa asqalu shay'in mafi girman abun da yafi komai nauyi amizani in an zo gwada aikin dan adam ranar tashin alkiyama hausunan kholuk kyawun dabi'u sun fi komai nauyi in ana son a gwada aikinka ranar tashin alkiyama annabi ya ƙara da cewa mai kyakkyawar ɗabi'a yana iya samun darajoji a gun Allah darajar da mai kwana yana sallah yake samunta darajar da kuma mai wuni kullun yana azumi saboda kyakkyawar ɗabi'ar ka za ka iya samun wannan abu darajar sannan manzo Allah yake cewa wanda ya fi kusa da ni a gidan aljanna na hannun dama kenan na kusa da ni shine ahsanuhum khuluqan wanda ya fi kowa kyawun ɗabi'u ashe kenan ɗabi'a tana da matsayi mai girma wanda kuma a yau abinda kusan zan iya cewa al'umma ta rasa kenan kyawun ɗabi'u shi yasa Allah daga cikin sifar da ya ba wa mu'minai akhlaqiyyan abinda ya fara malam ya fara kawowa a matsayin dan adam in yana son ya cika ɗabi'unsa su zama masu kyau yasulu almu'minu lisanahu anil khawd fi a'radin nas abinda ya kamata farko ka fara zama kai mutumin kirki ne mutumin Allah ne mu'mini ne kai to sai ka tsare harshenka daga barin kutsawa cikin mutuncin mutane idan baka yi wannan ba ba ka iya zamantowa mu'mini akhlaqiyya ka rike harshen ka wajen kutse cikin mutuncin mutane la bil qawli wala bil fi'l ko a magana ko a aiki wannan gabar tana da girma kwarai da gaske mumini ya zamanto akhlaqiyan a wajen tabi'a harshen sa na farko ya rike daga barin kutse a mutuncin mutane kuma definition din da annabi yayi ma musulmi ya ce al muslim man salima an-nas min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda mutane ba kawai aka ambata ba sai musulmi dan uwanka ba ko kafiri ne ka kafi harshen ka daga barin bata shi musulmi shine wanda mutane suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa mana harshensa baya kutse cikin mutuncin mutane harshensa baya kutse a cikin mutuncin mutane hannunsa baya zubar da jininsu ko ya rubuta musu sharri ko ya dauki kudinsu hannunsa baya yin wannan to kaga ko a wannan definition din kadan ne masu tsira kadan ne waɗanda za su tsira a ce gari ya waye haddare harshen ka bai aibanta wani ba kuma ma mafi takaicin wanda ya aibantan shine musulmi ko kuma a ce hannunka ya rubuta wani abu na sharri a irin wannan zamanin da ake kutse a cikin mutuncin mutane kaga wani ma saboda ya samu waya yayi hoton mutumin kirki wanda mutumin nan ko sau ɗaya ba a taɓa jinsa yana a shar ba a bainar jama'a ba a taɓa ji yana faɗan wani abu ba illa bakinsa daga ya ambaci alƙur'ani sai ya gaya wa mutane abin da zai amfana amma a samu wani wanda shi baya iya amfanar mutane da komai ya ɗauko hoton kansa ya ɗora a kan wani yana rawa ana yi ko kaga mutumin kirki an sa shi yana rawa to ai daga nan kai ka san al'umma ta lalace kuma abin da zai baka takaici shine babu gwamnati babu sarki babu dan majalisa babu liman kowa wai ana iya masa haka kuma waɗanda suke abun kuma su yi su zauna lafiya ba abin da za a musu ko ba faɗa ba in dai wasu za su hango wannan ƙasar da haka da matasansu ne suke yin wannan to future din ba shi da kyau ƙasar kuma kenan ƙasar tana dawowa ta zama kamar ta mahaukata wanda da ya kamata a ce wannan abun an yi mishi doka mai tsanani wallahi billahi wani yana ban labari ban san tabbacin abun ba ina jin nan ƙasa ce wadda muke kusa da ita aka yi atamfa mai hoton shugaban ƙasar to sai aka je sai aka ga labari ne wani ban tabbatar da shi ba don kar ka je ka dora amma dai ina son in gaya maka cewa labarin yana da wani abu na kare mutuntakar kenan mutane sai aka ga cewa an yanka yadin an ɗinka shi kuma rabin fiskar shugaban ƙasan bata fito ba an yanke ta akan wannan aka hukunta shi wai ya munana to ai yanzu ba wai ba wanda ya wuce a masa wannan a ƙasan nan ba ma wai yanka yadin ba a zagi mutum ma kun ga ɗabi'a ta lalace kuma galibin masu yin wannan matasa ne inda za mu gaya ma kanmu gaskiya su ne galibi su ne ko 'yan tiktok ne ko ko ɗan social media ko ɗan dai wasu abubuwa dai da kuke ta yi haka ne to mai yin wannan ina ya san zai kare watakila wanda kai masa wannan Allah yana da kauna a kansa kuma mai ya hana kai wa uwarka wannan abu saboda tana da mutunci misali ne ko mai ya hana kuma kai wa banka haka ka dora masa kan wani daba yana rawa mai yasa ba kai ba dan ba wani yana da mutunci ko haka ne to sauran mutane ne ba su da mutunci sai ka ce zaka ci musu mutunci saboda da kai ba din baban wani ne ko uwar wani ne so shi dan aka yi tarbiya mai kyau to kowa sai ya tsira so wannan yana daga cikin sifar muminai akhlaqiyan cewa ka rike harshenka daga barin kutsawa cikin mutuncin wasu da magana ko da aiki na biyu suka ce ɗabi'ar sifar mumini akhlaqiyan yahfizul mu'min lisanahu anil la'an washata'im mumini yana tsare harshensa daga barin la'antar mutane shekara wajen biyu ko uku na ga wani abu a social media wanda ya ban tsoro sai yanzu ya zamanta yana ta maimaituwa hoton wani babban malami wani yaro ya kafa kuma ya tsire masa albarka la'ana sosai malam ya la'ance shi waɗannan abubuwa da ake ta yi ba za su kai mu ga cin nasara ba ba za su kai mutane ga tudun na tsira ba sai dai kawai al'ummar ce ta faduwa daraja yana zubewa manzo Allah cewa ya la'anul mu'min la'antar mu'mini ka la'ance shi daga sunansa ka ce ka kawo tsinuwa ka buga masa ta la'ana manzo Allah ya ce daidai yake da zunubin kisan kai idan ba za ka iya kashe wani ba to bai kamata ka iya la'antar mumini ba amma in rashin imanin ka ya kai za ka iya soke wani mutum ka kashe shi mumini in rashin imanin ka ya kai haka to za ka iya buɗan baki ka kira wani mumini ka la'ance shi jama'a in an hana wannan ko mutane sun gano al'umma za ta zauna lafiya ko ba za ta zauna ba za ta zauna lafiya kuma za ta yi mutunci sannan mumini ya kashe ya kame harshensa daga barin shata'im zage-zage to wani lokaci za ka ga har ma masu sani din su ma suna zage don abin da yake fitowa daga bakunan wasu da sunan malanta bai dace ba wannan gaskiyar magana kenan da sunan malanta bai dace ba duk wanda ya mutu kyale shi wajen Allah ba ka da abin da za ka iya yi Allah ya ga dama ya fi masa in bai ga dama ba wannan nashi ne yasa annabi ya ce la tusubbul amwat ku zagi mamata fa innahum qaddamu ila ma mada sun tafi zuwa ga abin da kowa yayi daga fa mutum ya mutu an busna shi ba maganar Facebook ba za ka yi wa Facebook daga lahira ka turo nan ba yanzu me yake maka hukuncin abin da kai za ka karba babu TikTok babu duk wani abu da ka sani wanda ake yi na ɓata mutane daga zarar ka mutu an kai ka kabari an saka ka to kawai ka jira masu tambaya za su zo in ka ga dama ka shiga da waya ka je kabarinka da waya in sun zo tambaya ka yi rekodin kuma ka turo za ka iya ko to ka kiyaye kanka wallahi ka kiyaye kanka ba wanda zaka bata shi a wannan duniyar ka kutsa cikin mutuncin sa Allah ya hukunta ka ba sai ya hukunta ka wallahi abu na uku yu'awwidu al-mu'min lisanahu ala qawli al-kalam at-tayyib alladhi yaqulu min al-alfaz as-sayyi'a mu'mini daga cikin dabi'arsa ko sifarsa akhlaqiyan ya saba ma harshensa fadar magana ta tsarka da dada maganar da zai sa lafuzansa su kubuta su wofantu daga munanan maganganu ba zagi ba kage ba za ka yi wannan ka sabar ma harshen ka fadan magana ta gaskiya lafazin da suka wofantu daga wato munanan lafuzan na hudu shi ne yu'azzizu al-mu'min bi imanihi bi mumarasati al-ibada mu'mini ya karfafa kansa domin ba a yadda ka rinka daukan rauni ba kar ka wulakanta kanka ka mutunta kanka ka buwayar da kanka ka nuna kai kai ne ta hanyar yin imani imanin ya yi mumarasa da ibadar da kake kada ka nuna cewa kai kashashe ne kaskantacce ne akwai waɗanda suke kallon kansu saboda ba su samu abin duniya ba sai su ta wulakanta kansu a mumini ba ya ɗaukan kaskanci kar ka wulakanta kanka yi amfani da ƙarfinka yi amfani da imaninka yi amfani da matsayinka ka kare mutuncinka a duniyarka da wajen ubangijinka amma ba za ka ɗauki ƙasƙanci ba kowane abu ya zamanto kai ake siffantawa da shi da wulaƙantuwa bayan Allah ya rantsuwa a kan ka cewa kai mai girma ne kuma mai daraja ne walaƙad karramna bani adam na biyar yu'awilu al-mu'min ala dawami tajannubil hawa an-nafs alladhi yaqudu ila irtikabi as-sayyi'at mu'mini zai yi muhawala shine yayi kokari a bisa dawama da nesanta zuciyarsa da son zuciya son zuciyar da zai kora ka zuwa ga aikata munanan ayyuka kar ka yadda da wannan duk yanda za a yi ka yi kokari ka ga cewa kai wani mutum ne mai tuna Allah kai wani mutum ne mai nesanta zuciyarka daga munanan ayyukan da za su kora ka zuwa jahannama ka yi kokari ka ga cewa baka shiga wannan halin akhlaqiyan a ɗabi'arka a maganganunka a ayyukanka ya zamanto babu shakka ka dawwama akan waɗannan abubuwa wajen nesanta kanka daga ayyukan sabo na shida shine ya harumul mu'min ala nafsihi al-ishraku billah mu'mini ya haramta ma kansa bayan Allah ya haramta kai ma ka haramta ma kanka hada Allah da wani wannan kuwa ta kowace hanya domin wani lokaci idan rayuwa ta yi tsanani in ba a yi sa'a ba sai ka zame ko in wasu abubuwa suka faru sai ka hada Allah da wani baka ma sani ba wani lokaci dan adam yana yin kicibis da kaddarar ubangiji da faruwar wani abu a wajensa watakila daidai lokacin da aka daura maka aure daidai lokacin Allah ya ce zai fara janye arzikinka zai iya yiwa saboda haka gashi an daura maka aure kuma daidai wannan lokacin ne Allah yake son ya ganka a cikin rashi to ba za ka yarda Allah ba ne abinda za ka yarda shi ne matakka ce mai farar ƙafa to kaga wannan shirka ce yanzu ka faɗi duk abin da kake mukafat saboda Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min khaliqin ko hal min shurakaikum an yaf'alu min dhalik Allah shine ya halitta ku ka yadda Allah shine yake azurta ku ka yadda Allah shi yake kashe ku ka yadda Allah kuma shine mai raya ku ka yadda wai abokan tarayya din akwai wani mai iya yin wannan to ya akai kace matarka ne ya akai to shirka wannan yanayi ne yazo daidai yake tibis da kaddarar Ubangiji amma mumini abin da zai yi anan shine Allah ne ya kaddara masa haka ba Allah ne yake son ya ganshi a haka akwai wasu halayya da dan adam yake shiga wanda ba laifi bane amma akwai garaje wato ka sayar da abin da ka mallaka da tunanin zaka sayo abin da baka mallaka ba ka gane maganar ko a wasu mutane suna cikin gidajensu da iyalansu suna zaune lafiya sai su ce bari su sayar za su nemi kudi shi kudin kuma dama ba yi da tabbas amma gidan yana da tabbas za ga mutum kawai ya sayar da abin da ya mallaka yana neman abin da bai mallaka ba to shi nan sai a biyu babu to a irin wannan ma in ba a yi sa'a ba can bai zai shigo ka fara tunanin wani ne ya saka maka hannu a kana da rariyar hannu wace irin rariya ce haka rariyar hannu wai duk abin da ka zuba sai ya zabanye wannan ai ba jarrabawa ce daga Ubangiji kawai abin da za ka yi kenan shi yasa inda shawara za mu baka ba za ka sai da gidanka ba dan ka sayo wani gida sai dai mu ce ka roki Allah ya buɗa maka wani abun da za ka maye gurbin abin da ka rasa ya yafi maka sauki idan ka kasa irin waɗannan mutanen kashi goma to kashi bakwai sun faɗi ne uku ne watakila in an yi dace suke hayewa so yanayi yana iya saka ɗan adam ga shi da imani da komai ana sallah da shi ana komai amma yanayi idan ya zo zai iya shiga wani hali kuma ya yi shirka to ka haramta ma kanka yin shirka ga Allah ta kowane ɓangare akhlaqiyan duk abin da ya faru kawai Allah ne na bakwai shine ya harmu al-mu'min ala nafsihi qatlan nafs allati harrama Allah mu'mini ya haramta ma kansa kashe wata rai wacce Allah ya haramta yanzu ana samun mutane suna kashe mutane wanda ya kisan shi ma inda za a tsayar da shi a ce wanda ka kashe mai ya maka zai ce ba zai iya faɗan wani abu sai dai in ƙage zai balle wanda aka kashe shi abin takaici da baƙin ciki shine wani mutum ya tsare hanya ya ga mutanen da suka fito za su tafi kasuwanni ko neman kuɗi ko neman wani abu ya kama su ya shiga daji da su ya ce a ba shi kuɗi wai an yi zalunci a ƙasar wanda ka kama nan shi ma zalunta su aka yi a ƙasar yake ko ban shi ya zalunce ka ba wanda ka tsare ka kama ɗin nan kake cewa sai an ba ka kuɗi bai zalunce ka da komai ba hasali ya fito nema ne to kai wancan da ya zalunce ka bai kashe ka ba amma kai wannan da ka zalunta kuma ka kashe shi to kai naka ai yafi wancan zaluncin da kai ma wannan yafi wanda aka yi maka dan haka ka ji tsoron Allah ba wani kidnapper da zai zo ya kama mutane ya karbi kuɗi ya yi tsammanin zai tabbata a duniya kuma wallahi kafin ya wannan aikin ya san cewa zai mutu lokacinsa yana zuwa kuma ya san Allah zai gurfanar da shi mumini ya haramta ma kansa kashe rai wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta kashe ta. Na takwas shine ya ta'awalul mu'min ma'al jami' bil husna wal yusra, wato kai mu'amala da mutane mumini, duk mutane gaba daya, ba sai dan uwanka ba, ba sai danginka ba, ba sai wanda ka sani ba, kowa kai mu'amala da shi bil husna wal yusra, da kyakkyawan abu da kuma sauƙaƙa al'amura. Yanzu jama'a idan waɗannan akhlaqiyan da akan su muke tafiya, da yanzu ba haka muke ba ko, to kaga rasa su matsala ne, rasa waɗannan abubuwa a cikin al'umma din matsala ce, kuma yanzu matsalar ta gallabi kowa. Na tara, ya harumul mu'min ala nafsihi az-zur wal-zina wa kullu ma lam yarda bihi Allah. Mu'mini ya haramta ma kansa kayan ƙarya akan wani, nan kuma an kare mutuncin kowa, ba mai yi maka ƙarya. Sannan ya haramta ma kansa yin zina, a wannan kuma an tsare mutuntaka da dangantaka, ba za a yi ta samun ƴaƴan zina ba kenan a cikin mutane. Sannan duk ƴaƴan da aka samu za su zamanto na halal, tunda an haram, kowa ya haramta ma kansa. Da kuma dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi, to ka mu'amalanci mutane da shi gwargwadon hali. Waɗannan su ne abinda wasu malamai suke kallo cewa sifatul mu'min akhlaqiyya, wato sifar mu'min a ɗabi'ance, kayfiyatul iktisabil akhlaqil hamida, wai ta yaya za a yi ka samu waɗannan ɗabi'u, ta yaya za a yi tunda ba a sai da su a kasuwa. Ga abinda malamai suke kallo, idan ka bi su ta nan za ka iya mallakar waɗannan ɗabi'u. Abu na ɗaya suka ce at-tasamu an isa'ati al-akhari, kai kokari ka so ga dama kanka duk wanda ya munana maka karka munana masa, wannan shi ma ba da sauki, ba shi da sauki, wallahi sai wanda Allah ya hore, amma ba shi da sauki. Kai ma kanka sauki kan wanda duk ya munana maka karka munana masa, zaka zamanto mai ɗabi'a akhlaqiyya. Da yawa abin da yake cutar da wani sai ya ga idan yayi wannan ɗabi'ar za a ce yana tsoro, ko ai bana tsoronsa, saboda haka za ka yi. Kuma galibin ɗan adam in dai an masa mummuna, to in dai shi zai rama bai cika tsayawa akan daidai ba, sai ya wuce. Ko a magana aka maka wani abu, in dai kace sai ka raba ba za ka yi shiru ka yafe ba, ba za ka sauƙaƙa ba, to in ka tashi rabawa sai ka wuce iyaka, ba a tsayawa. Shedan ba zai iya barin ka ka tsaya akan daidai ba. Wani ya zo wuce ka akan hanya saboda ka ƙi ka bashi guri ko wuta ta tsaye da kai, yana tahon kuma baka raga ba, sai zagaye wata gefen ka ya ce wawa, zai iya yiwa ko? Ya ce wawa, kuma kawai sai ya ɗaga motarsa ko ya ɗaga abin hawansa, ya ce maka wawa, ka yi haƙuri, domin in baka yi haƙuri ba, in ka tashi ramawa zo za ka wuce iyaka. Galibi ka tambaye shi ka ce ni ka ce ma wawa, kai ne wawa ɗan iska, sai ka ƙara da ɗan iska, kai ba za ka haƙura akan wawan ba. To wannan shine shedan wanda yake sakawa mutane irin waɗannan abubuwa. Shi yasa wanda zaka ga an masa yayi haƙuri, to zai iya samun kyawun ɗabi'u. Shi yasa nace abin ba mai sauki bane. yana da wahala. Na biyu abinda zai iya baka kyawun dabi'u shine ar-rida bima qasamahullah, yadda da abin da Allah ya raba ya baka. Kuma Allah ya yi su daban-daban, kuma ya tashi kyauta miki ya basu, kuma haka za su mutu akan mulkin, saboda haka Allah ya ga dama ya basu. Wasu da ya tashi kudi ya basu, za su ta yi kuma haka za su mutu cikin kudi, ba za su yi talauci ba, haka Allah ya ga dama. Wani kuma da ya tashi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya raba ya bashi ilimi, ga ilimi kuma ga wahalar rayuwa, ba yi da kudi amma akwai ilimi, haka Allah yake. Wani kun ya tashi sai ya haɗa masu ga ilimin ga kudin, duka haka Allah yake. Wani kuma idan ya tashi Allah sai ya raba masa ya bashi talauci ya bashi talauci, duka ana yi ba a yi ne. To irin wannan in bai yi sa'a ba, ga talauci ga jahilci, to haka kawai sai ka same shi a bakin hanya yana zagin duk wanda ya wuce da mota, kaga ya shiga uku kenan, ga talauci ga zagin mutane. Sai ya huni ba zai yi aikin da zai fita ba, kuma yana zagin mutane. To da za ka karbi hukuncin Allah ka yarda da shi, ka ce haka Allah ya yi, kuma ba za ka shiga haƙƙin kowa ba, to shi ma zai taimaka maka wajen samun kyawun ɗabi'u. Na uku shi ne wato daftun nafs wa mujahadatuha ala al-ityani bil ma'asi, ɗaure ranka ka ɗaure ta gam-gam, ka hana ta, ka yaƙe ta duk lokacin da ta zo take maka umarni da sabo, ka ce ba za ka yi ba. Ina jin na taɓa faɗi a nan ko bara ne, ana da wani a majalisa, Sayyidina Umar shi ne shugaban ƙasa, duk an taru gwamnati ce da cabinet ɗinta, don haka yana zaune sai ya fara jin kamar shi fa babba ne, kun gane, ya fara jin shi babba ne, ya fi kowa, yanzu kowa a ƙasa da shi yake. Sai ya dakatar da zaman majalisa ya ce yana zuwa, ko da ya fita sai aka gan shi kuma ya dawo da tulun ruwa a kansa, shugaban ƙasa ya ɗauko tulun ruwa ya shigo majalisa kuma yana zubawa yana ba ma kowa. Aka ce Umar wannan aikin ba mu saba ganinsa ba, ya ce muna zaune nan zuciyata take gaya mun nafi kowa, shi yasa nake nuna mata ban kai kowa ba. Kaga ya ƙarrage yayi a nan, ya ƙar zuciyarsa yayi da ya ƙar ransa, domin ya mai da ita kan daidai, don da tana son ta cusa masa girman kai yana jin shi shi ne. Wannan yana daga cikin abin da Allah zai taimaka maka, sai ya gyara maka halayyarka, ka zamanto mumini akhlaqiyan. Na hudu shi ne at-tamassuku bi ada'il fara'il wal ibadat, riko da abubuwa da Allah ya farlanta, ya farlanta sallah, ya farlanta azumi, ya farlanta hajji in ka samu dama, ya farlanta ba da zakka in kana da kuɗi ko dabbobi ko amfanin gona, ka mai da hankali akan bayar da waɗannan farilla, ka yi riko da su, wallahi shi zai sauƙaƙa maka kyawawan halayya, ka zamanto mumini akhlaqiyya. Amma idan kana da shi kuma kana da lafiya, baka tashin ka yi sallah akan lokaci, baka ba da farillar da Allah ya ɗora maka akan lokaci, kana sakaci da su, to labudda za a same ka da munanan ɗabi'u, saboda ka tozarta abin da Allah ya girmama. Domin in sallah ita ce azamul ibadat, wanda duk ya sakaci da ita to ya rasa abin da zai kare shi daga aikin sabo, kuma ya rasa abin da zai kare shi daga alfasha, kuma ya rasa abin da zai kare shi daga barin zalunci, kuma ya rasa abin da zai kare shi daga aikata mummunan aiki munkar. Sallah duk tana maganin wannan, don haka idan ka yi ta akan lokaci da kuma ka'idojinta yana taimaka maka wajen wato samun kyawun halayya. Na biyar shi ne alhaya'u min Allah wa khuluqul Islam, wato kunya, ka ji kunyar Allah. Allah zai gyara maka halayyarka. Yanzu misali, ga ka ga wata mata ba taka ba kuma ta ba da kanta gare ka, kuma daga kai sai ita sai Allah, watakila da za a maka tumfur a bakin kasuwa ba za ka zuwa gaba saboda za ka ji kunya. To ka ji kunyar Allah mana da kai tumfur za ka yi zina ka saba masa, ko ba ka jin kunyar Allah? Ka ji kunyar Allah. Shi yasa wasu malamai suka ce wanda zai yi zina bai jin kunyar Allah, domin kawai mutane yake jin kunya, amma zai iya shiga ya yi tsiraici, ya yi tsirara, ya yi barna da wata mata barnar da Allah ya hana, bai jin kunyar Allah. Da haka irin wannan da wuya ka same shi da ɗabi'a kyakkyawa. Ina wannan abu? Wannan ba su da yawa, littafi ne, kuma da na so ban so in zo da abunan su ba, kuma ba da sayarwa ba ne, kuma ba za a same su ba. So da haka ɗalibai za a ba mu waɗanda suke, akwai ma Rabiu, akwai mai jan sallah, ku yi haƙuri, sauran ba za a ba su ba, a ba ma Rabiu ba, a ba ma waye ne kuma. Zai ba ka cikin ɗalibai, ai na san ɗaliban, kai ma ba ka ciki, kai ma ba ka ciki ma, a ba ka ciki. Yawa ba Malam Musa. Malam Musa wannan. Cire ka bashi guda ɗaya ba. In na leƙa na san wanda nake leƙawa. Shi kenan, sauran sai ka ajiye. Ba za a ba da su ba. Shi littafin ba wai wani abun nan bane, hudu ba ce wai sirrin istighfari da tasirinsa. Waɗanda suka buga shi da masallacin al'umma muslim wuce zone 3 Abuja, amma wanda ya hudubar ni ne, na yi hudubar ce ina sauka a minbari an yi sallah, sai wani ya tashi a masallacin ya ce ya ba da kuɗi miliyan guda a buga su, amma yadda abin ya zama littafi. To ya ba su kuɗin, ba ni aka ba wa, da karka yi tsammanin ko ni aka ba ni aka ba wa kuɗin ba, shi ya sa suka yi aikin suka buga. Wannan ya kai kusan shekara guda da yin abu, sai yanzu aka turo. An gane? So sun tura mun kofi guda 20 ne sun raba, ku matsalar ku a nan duk huɗubar da ta ƙawatar da ku ba mai cewa a buga, ko kuna bugawa? To wai jira kuke yanzu, ni da nayi research, nayi rubutu, na zo na karanta, kuma ni zan buga. Kai sunan ka ɗan a ci gulus, to kaga dai masu yin abun. Wallahi kawai ana gama hutubar malam ya ji abun ya masa amfani, ya ce ya kamata duk al'umma ma ta amfana. Nan take cire miliyan guda, ina nan ya bada kuɗin, ya ce a waje a buga. Yanzu an ga wai kana so, sai a baka kuma duk. Shi yasa nake zan zo da shi, in ka ce za ka ba ma kowa ma ba isa zai yi. To saboda me za a baka? Ga wani wai yana cewa wai wai haka wai a bashi, ba za a baka ba ma. eh to wannan kuma ba mu sani ba. Dr. Tajuddin shine limamin masallacin, ai kowa ya san shi ko? Yawa. To wai shawara da wani yake barwa, to su ba da dama mana wani ya buga kawai ya raba, don za a iya samun mai bugawa ko anan ma. Na? Ke za ka yi? In an baka guda ɗaya gobe za ka kawo mana hamsin? Ha? Cewa wai wani zai karɓi guda ɗaya gobe ya zo da guda hamsin. Kaga in zai yi ai sai mu bashi. Kuma sai ka tashi kowa ya ganka dan kar ka bace mana. Mu baka? Gaskiya littafin sun yi kaɗan ne, amma wallahi suna akwai amfani sosai a ciki. Amfanin ba na wasa ba. Duk abubuwan da ka sani ana neman sa a duniya mun ambata a ciki saboda istighfarin da ake. Sirrin sa ne dama muka bayyana. A inda za ku tallata ne ba za mu bayar ba. Sai dai in za ka mana sai mu baka. A'a in za ka mana sai mu baka. Ka zo da shi ko mutane sai a raba musu. Mutane kuna so ko? Yawa, to ka gani ana so. Don wannan kofin gaskiya kofi ne sosai. Bugawan ba na wasa suka yi masa. Ko da lokal bugawa ne kai zai zama da abin nan. Na? A to kai sauki kake nema ke. An baka a waya kan ba data za ta sai kai ta aikawa. Eh? Na'am? Okay, mutane sun fi karanta waya? To shikenan bari za mu tambaye su dai sai mu ga yadda za a yi. Yanzu ku yi hakuri sai mun tambaye su ko? Yawwa, sai a yi hakuri a kan wannan. Za mu yi addu'a. Kuma kamar yadda na faɗa dai wannan ƙasar da wannan jihar dole mu yawaita yin addu'a a kai. Saboda abubuwan da muke tsallo Allah ya tsare mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يا لمن توصلي دوانا عبادة دوانا لوكتي دوانا رانا دوانا كراتو دا أخي الله منا روفنك يا الله وانا كسا كسري مليس يا الله musamman arewacin Najeriya ya Allah muna roƙonka ya Allah masu nufin wannan bangare da sharri Allah ya idan za su shirya ka shirya su Allah in ba za su shirya ba ya Allah kada ka bar su ci nasara akan rusa wannan bangare muna roƙonka ya Allah arewacin nan ya Allah ka yi mishi albarka wannan abin da ake yi ubangiji muna roƙo ya Allah ka kawar da masu yin sa ya Allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya wannan jihar tamu muna roƙonka ya Allah ka zaunar da ita lafiya ka kara mata arziki da albarka mutanen da suke ciki ya Allah ka yi musu albarka wanda ba su da shi ka ba su wanda suke da shi ka taya su riƙawa wanda ba su da lafiya ka warkar da su masu lafiya Allah ka kara musu mabukata kowace irin bukata Allah kana daidai da ka biya ta kuma ka fi karfinta muna roƙonka ya Allah ka biya mu kowa bukatar sa ta alheri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka imanan sabitan wa qalban khashian wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin